بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا شابك وتا واتو Rajab shekara ta 1435 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine ya dace da 16 ga watan 5 shekara ta 2014 alisafin turawa muna darasi na 5 a cikin wannan littafi mai albarka na Shama'il Muhammadiyya wanda muke gabatarwa wannan masallaci mai albarka na Usman ibn Affan kofar gadan kaya a cikin birnin Kano yau da taimakon Allah madaukakin sarki zamu dora kan inda muka tsaya babi na uku shine babu ma jaa fi sha'ri rasulillahi sallallahu alaihi wasallama babin da yazo yake magana akan gashin annabi sallallahu alaihi wasallama yaya yawan gashin sa yake sannan kuma masu riwaya ta yaya suka ruwaito mana annabi yake gyara gashin sa sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai hadisin da muka tsaya akan sa shine wato hadisin na Aisha qala hadathana Hannad bin Sari qala akhbarana Abdurrahman ibn Abi Zinad an Hisham bin Urwah an abihi an Aisha radhiyallahu anha qalat كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة من بياني دنغني ترجمنا نا عائشة أما تأينت نما ترع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ما تشمي قرن تنشي كرو دا تاري علمي دا الله ملوكين سركي يباتا تو اتتكي بعد الاباري تيوا na kasance ina wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin kwano guda daya ko a cikin baho guda daya ko mazubi guda daya ina na wanka tace wa kana lahu sha'run fawqal jummati manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana da ainihin wato gashi mai tarin yawa fawqal jumna jumma dunal wafra kalmar jumma tana nufin wato gashin da yake ya kai kafada gashin da yake ya kai kafada shine ake ce da shi aljumma a larabci akwai alwafra kuma gashin da yake daidai kunne dole cewa kamar yadda muka fada a karatun da ya gabata a larabawa suna amfani da waɗannan kalmomin guda biyu suna bayanin wato wanda yake da tarin gashi wanda yake da gashi ya kawo ya sauka har kunnansa ana ce da shi yana da wafra ko dhulimma da kuma gashin da ya kai kafada a so ake a nuna mana cewa manzon Allah yana da gashi da yawa a wata riwaya ana cewa yana da gashi har ya kai kunnansa la'alla ko in yayi aski kenan wata riwayar kuma a ce yana da gashi har ya sauka akan kafadarsa yawan gashin sa gashin mai yawa ne kamar na mata sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma yawan gashin a gare shi kwalliya ne da kuma ado a gare shi sallallahu alaihi wa alihi sallama nana Aisha tana ba mu labari cewa tana yin wanka tare da annabi wannan in ya nuna mana wani abu yana nuna mana tawadu'u da kankan da kai na shi manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi sallama ta yadda har yana yin wanka da matarsa a matsayinsa da darajarsa da daukakarsa da isarsa amma yana yin wanka tare da matarsa sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda ya zo a wata riwaya Hafiz ibn Hajar al-Asqalani ya kawo a cikin Bulughul Marami cewa nana Aisha ta ruwaito suna wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wuri guda kuma wannan yana nuna mana halaccin yin haka din halaccin miji yayi wanka da matarsa ba haram bane ba kuskure bane kuma babu reni babu wulakanci a ciki kamar yadda wasu suke yin tunanin haka tunda dai annabi yayi ai kaga ya zama shari'a bayan wannan yana nuna mana ashe matan annabi suna yin riwaya daga manzon Allah a cikin dukkan abin da ya shafi rayuwarsa tunda yanzu duba wannan abin gashin nan ta ganshi suna wanka tare da shi ta ga wannan tarin gashin amma ta ruwaito sannan yana nuna mana ya halatta a rage gashi idan mutum yana da gashi da yawa ya halatta ya rage shi ya yanke shi tunda wata riwaya an ce yana da gashin har kafada a wata riwayar kuma a ce yana da gashi har iyakunne to kaga yana yankewa yana ragewa kenan tunda kuma yana karuwa sallallahu alaihi wa sallama قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو قطن قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب الشحمه اذنيه قال wannan hadisin sai ya nuna mana ma'anar wancan hadisin da ya gabata wancan hadisi ne sahihi Abu Dawud da Tirmizi suka rawaito Tirmizi ma da rawaito yace hadisi ne hasanun sahih wannan kuma Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmizi duk sun rawaito shi karin bayani dangane da wancan malamai sun rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam hatsire yake da matarsa na Aisha ba wai wanka kadai ba yana yin abubuwa da yawa da yake nuna kyakkyawan alakarsa da matansa tsere guje-guje wani lokacin su yi ya tsere ta wani lokacin su yi ta tsere shi da farko an yi din ta tsere shi daga baya kuma aka zo aka yi ya tsere ta shine yake cewa hadihi bitilka mana da kin tsere ni yanzu kuma na tsere ki na Aisha ce yayin da ta girma kiba ya same ta tai nauyi sai bata iya tsere wa annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama an rawaito hadisi sahihi cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan yana gidansa ya yake matan suka ce kana fi mihnati ahlihi ai yana cikin aiki wato kamar yanda mata suke aiki a gidajensu haka annabi yake aiki a gidan shi sallallahu alaihi wa alihi sallama me ake a gidaje aikin mata tankade yanka kubewa hura wuta wanke wanke girka abinci share wancan gyara wannan aka ce manzo Allah idan ya shigo gidansa wato kai ka ce ba shi bane ba duk abin da matansa suke yi tare suke yi tare da shi ka duba tawadu'u mala duba kankan da kai ba irin mu yanzu da muke mayar da mata bayi baushi ya dauki mace a matsayin baiwa ne yana can sai dai ba da umarni wani da kararrawa ma yake kiranta kararrawa zai danna kirr ta zo ta zauna akwai matar da ta ce wallahi ba ta iya shiga wajen mijinta sai ta dauki waya ta buga tal-tal-tal in shigo ce a wani wace irin rayuwa ce wani kuma yanzu wani jin daɗi ne ba jin daɗi ba ne ba amma ɗan adam in ya samu wuri ba abinda baya yi to kaji dai musulmi ya kai mai ƙoƙarin koyi da annabi sauƙaƙa sha'aninka ka zama mutum mai sauƙin al'amari a gidanka a wajen iyalanka sai sun fi ƙaunarka sai sun fi son ka sai sun fi haba-haba idan kana nan amma mai gida ya zama in yana gida malam kowa yana daka kowa yana jin tsoro da ka dawo kowa ana ta tuntube ana shiga daki ana gudu ai ya dawo ai baba ya dawo mushkila ta dawo ina matsala ta dawo saboda babu human relation babu kyakkyawan alaka tsakaninka da iyalinka wani lokacin ba laifi mutum ya zo ba sa tsammani matan nan a ganka a tsakani da ka dauko ka shiga kitchen ka hura mata wuta ka dora mata ruwa ba laifi bane wallahi ba laifi bane kuma ba wulakanci bane ba tozarta bane ina so ku yi tunani akan wannan in daraja ne idan daukaka ne idan matsayi ne idan isa ne ba kai annabi ba su babu wani abu a cikin wulakanci dangane da wannan ka faranta wa iyalinka ka sauƙaƙa musu yanzu wani idan yazo ya hada mata wankin yayanta tai wanki nata ta wanki nasa ta wanki duka sai mace ta sunkuya ta yi ne tana yi Allah mata albarka abu yayi kyau tayi wa mijinta hidima tayi wa kanta hidima tayi wa yayanta hidima amma lokacin zo ka dan taimaka mata tunda ba a da halin da za a ba mai wanki na waje misali taimaka mata aka ka sunkuya kai ma kana yi ko guga wani an tara wankin tili guda ita za ta zo ta goge kuma sai ta sati tana goge kayan mai gidanta Allah ya mata albarka wannan mata mata arziki ta kyauta ta bi miji ta yi hidima amma kai ma ka dan taimaka mata wani lokaci akwai matan da ba sa zama malam ba sa zama tunda asuba ta daina bacci saboda za ta shirya yara su zama makaranta karfe 7:30 da wani abu suna gama wannan ba za ta kwanta ba za ta shiga kitchen ta fara hadawa mai gidanta abun breakfast abun karyawa ba ta isa ta koma bacci ba dan zai iya tashi ya neme ta haka za ta zauna a kitchen nan tana jiran tashinsa idan ya tashi idan ma irin mutanen da ba a shiga wurin su ne sai ta jira idan ta tabbatar lokacin tashi yayi ta je ta dauko wannan abinci ta kai masa dakin shi ta ajiye masa a tanadar masa ruwan wanka a tanadar masa da ruwan wanka bayan wannan ba ta da kwanciyar hankali sai ta gama shirya shi ya fita yana fita sai ta kama kuma shirye-shiryen abincin rana saboda yara za su dawo makaranta karfe 12:12 da wani abu akwai ƴan naziri masu dawowa 12:12 da wani abu tana da masu dawowa karfe 2 da wani abu haka za ta yi tabauta sai ta gama hada wannan yara su dawo ta ba su abinci su zubar ta share ta tattare kwanuka ta jira ƴan karfe 2 su dawo ta ba su abinci su ma su yi abin da za su yi ta tattare kwanuka a shirya su kuma su tafi islamiyya to in sun tafi islamiyyan nan kuma ba ta da zama lokacin za ta har hada kwanukan da aka ci abinci aka lallata ta yi kokarin wankewa kuma bayan ta wanke wannan kuma ya kamata a ce ta je ta huta ba ta isa ba saboda kuma yara za su dawo bayan la'asar dab da magariba za su dawo daga islamiyya to dole kuma ta shirya abincin dare haka za ta shiga kitchen din nan a fada nan a tashi nan a fada nan a tashi nan ana ta yin kokarin abinci watakila in mai gidan mai dawowa ne da yamma dole shi ma an shirya masa ya za a yi ya za a yi haka suke ta wahala yara su dawo a ba su abinci su ci su zubar a tattare idan an ba su aiki a makaranta homework ne ko assignment ne ta zo ta zauna ta sa su a gaba sai ta tabbatar yaran nan sun yi idan wanda za a yi su yi hadda ne a makarantar islamiyya an ba su ta sa su a gaba sai yaran sun yi hadda ba ta da bacci sai ta tabbatar ta gama sallaman yaran nan lokacin kuma mai gida ya dawo ta yi wanka ta gyara jikinta ta tsabtace jikinta sannan ta zauna zaman jiran mai gidanta galiban yawanci matan nan wasu haka suke Allahumma illa wanda Allah ya sauƙaƙa musu suka samu ƴan aiki yanzu akwai laifi dan mutum ya taimaki matarsa a gidan shi ai ba laifi bane ba kuma yanzu kuna na shafa da annan maimaita wai matan nan da muke zuwa muke aurowa ƴaƴan musu ne fa ƴaƴan musu ne ba dangin iya ba na baba yarinya ta ganka ko ka ganta ka ce kana so a dauko ta dungurungum a dauka a baka ka kawo gidanka ta yi maka aiki da safe ta yi da daddare ta yi da yamma ta yi maka kaza in ta yi laifi ka bude mata wuta kai mata fada ta yi hidimar ƴaƴanka ta yi hidimar mahaifiyarka ta yi hidimar wane ne dinka kai ma ta yi maka hidima kyauta ba suna zaman dai a ciyar da su abinci a dauki nauyin lafiyarsu a yi musu kaza shine yau da zarar ka ce mata fita daga gidan ta cikin tashin hankali rufin asirinta babu shi sanzu bai kamata mu taimaka waɗannan mutanen ba kuma kaddara duk ka manta da wannan ƴarka da zaka ɗauka ka ba wa wani ya aura ba za ka ji daɗi ba a ce in mijinka yana taimaka wa matarsa to amma Bahaushe baya gane wannan idan ya sai a ce a ai wani matarsa ta mugun ne yana shi ce wallahi wa gidan shi ba yake mata kaza wai an je an ga wani mutum a gidansa ko lokacin sallah ne yana yanka nama an gane ko yana me yana yanka nama irin yana taya mata annan to yanzu wani duk matsayin ka kaje ka shige cikin mata kana wala ai wanda kaje ka zauna su abin nan irin shi ba haushi dai I don't know ban san me zan ce ba ba a gane ba al'amura irin wannan ba a gane ba so wannan ba daidai bane tunda mun zo karatu ya kamata mu yi bayani mu rinka taimakawa matan mu a gida ba burgewa bane kullum mai gida na kwanci a falo akan kujera remote control ta TV sai an dauko masa cokali sai an dauko masa wannan sai an dauko masa takalmi sai an dauko masa ula sai an dauko masa dauko mun biro na ba ni tishin sa aljuna fe samun turare yi mun kaza kana zauna kullum saboda tsafin mulki na Bahaushe ku fahince ni fa ban hana mata su yi mana hidima ba kowa da ka gani mata suna masa hidima amma muna babin cewa a taimake su tunda an ce annabi yana yi sallallahu alaihi wa sallam to wannan kenan al-Bara' ibn Azib yana sifanta mana tsawon gashin annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma sifar halitta sai yace kana sallallahu alaihi wa sallam marbu'an idan an ce marbu' shine medium mutum ne dan tsakiya shi ba can sama da kowa ba ba kuma ƙasa da kowa ba komai na halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsaka tsakiya ne shine marbu'an yana da ba'id ma bainal mankibaini fa fadar ka fada ba motsatsiyar ka fada ce shi ba sallallahu alaihi wasallam wa kana jummatuhu ko wa kanat jummatuhu tadribu shahmata udhunaihi gashin sa yana da yawa har yana lullube wato fatar kunnan shi shine shahmata udhunaihi wannan ma kaga yana nuna mana yawan gashin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني ابي عن قتادة قال قلت لانس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنبي انس دان مالك يا يا غاشين منزل الله يا كسانشي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط كان يبلغ شعره شحمه اذنيه hadisin bukhari da muslim da tirmidhi ana zike cewa ai gashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba dunkulallen gashi bane irin namu mu bakaken mutane gashin mu dunkule a mumurde yake in ka sa kun ma zaka taji sai ka sha zafi to shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gashin sa da hannu ma zai iya taji shi da hannu yana zura hannunsa da ya farci haka shikenan ya tashi shi ya miki ba gashi ne dunkulalle ba shine laysa bil ja'd ja'ad dunkulallen gashi as-sabt miƙaƙƙen gashi kamar irin gashin doki kaga a miƙe yake tarwal babu wata tattara ko nadewa a tattarar shi to kuma gashin sa ba irin wannan ba a dan nade yake sai dai nadin ba kananan nadi ba shi ma wannan hadisin ya gabata qala haddathana muhammad bin yahya ibn abi umar al-makki qala haddathana sufyan bin uyainata عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني بنت أبي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر وانا حديث إمام أبو داود إمام الترمذي سكر ويتو أم هاني ita ta karbo shi daga annabi ko take bada labari daga manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam ummu hani sunanta fatiha binti abi talib kun san akwai atika akwai kuma fatiha su sunanta ita wannan fatihatu ala wazni atika ko atikatu ummu hani fatiha binti abi talib kenan ibnu abdul muttalib al hashimiyya yar uwan annabi ce tunda yar gidan abi talib ne yarwar aliyu bin abi talib ke ummu hani ita ce wata rana ta zo gidan annabi tayi sallama sallallahu alaihi wa sallama annabi yana ban daki ce wani ne ce ummu hani ne annabi ya fito ya ce yana tarbanta ya ce marhaban bi ummi hani ce sanda zuwa ummu hani yarwar aliyu ibn ali abi talib yar gidan babban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai sabanin malamai gaskiya dangane da sunanta su a wata riwaya za ku ji suna ce mata Atika maimakon Fatiha din. Akwai wanda ma suka ce ma sunanta Fatima ko dai Fatiha ko Fatima ko Atika duk an fada kamar yadda malamai suka fada Allah ya musu rahama. To amma dai sunan da tafi shahara da shi ko afwan ko sunan da yafi shahara yafi inganci shine Fatiha din, shine me Fatiha Ummu Hani kenan. To duk wanda ya sa wa yassa Ummu Hani, Ummu Hani din kamar alkunya ce ko amma asalin sunan shine me Fatiha. Ummu Hani alkunya ne, asalin sunan shine Fatiha. Kamar wanda ya sa wa yassa Ummu Sulaim, Ummu Sulaim alkunya ne, asalin sunan shine Rumaisa. Rumaisa su Larabawa suna da wannan dabi'a, sai a sa mutum alkunya sai a sa kuma ainihin asalin suna sauransu. Wannan Ummu Hani bata musulunta da wuri ba gaskiya, an ce ta musulunta ne a shekarar bude Makka, shekarar fatu Makka kenan, har Allah ya mata nisan kwana, ta kai shekaru wajen har shekara ta bayan 50 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Tana da hadisai da musnad, malamai suka ce ya kai hadisai 46 nata. To ita ce take ba da labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo Makka, shine kadama rasulullah sallallahu alaihi wasallama Makka ta kadimatan, kadima rasulullah sallallahu alaihi wasallama Makka ta kadimatan. Annabi ya zo Makka wata rana, sai ta ganshi walahu arba'u ghada'ir, yana da wato kitso a kansa, ya kitsa gashinsa daurin kitso guda hudu saboda yawan gashin. Wani lokacin idan yana masa yawo to sai ya kitsa shi kamar yadda mata suke kitsa gashinsu, sai ya kitsa 1, 2, 3, 4 shine arba'u ghada'ir. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ne a wato ranar bude Makka din, aka ga wannan gashi nasa a ranar 20 ga watan Ramadan shekara ta 8 daga hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallama. Kuma da yazo sauka, masaukin sa shine gidan wannan matar da take ba mu labari, ita Fatiha Ummu Hani din, sai Annabi ya sauka a gidanta, ba ma ya sauka din kuma yayi wanka a gidanta saboda gajiyar tafiya, ya watsa ruwa yayi wanka. Abun mamaki da yazo zai yi wankan, ku duba yadda manzo Allah al'amarin suke da sauki saboda ba hali ba gini, ko ba gini da Nana Fatima da ita wannan Ummu Hani, su suka dauki tsumma suka daga haka suka rufe Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wankan, su kuma sun rufe shi, ba sani ko an fahince ni, suka daga suka sa mai wani labule, ita Fatiha ta rike ɗaya bangaren, ita Fatima ta rike ɗaya bangaren, babanta yana wanka, ita kuma wannan yayanta yana wanka, suka kare shi, ya gama wankan sai sa kayansa ya tafi yasa, sauki al'amarin su, sauki ba wani takurawa, ba sani ko an fahimci lamarin sallallahu alaihi wa sallama. To shine Ummu Hani din, tunda yayi wanka ba wai sun kalle shi ne yana wanka ba, daman babu wannan tunanin, so lokacin da yayi wanka ya sa kayansa, sai ta ga kan Annabi akwai kitso guda hudu, shine ta ruwaito mana walahu arba'u ghada'ir, dhafa'ir kenan, wannan ba a yin su sai in gashi yayi tsawo. To shine wasu suke cewa ashe Annabi yana da kitso a kan shi, inam gashi Ummu Hani ta ruwaito, kuma hadisi ne sahihi ingantacce, ba wai kitso ne za a yi shi don tashabbuhi da mata ko kama da mata ba, wanda Allah ya bashi gashi da yawa kuma bai aske gashin da yawa ba, ba laifi bane a shari'ar musulunci idan ya zamanto ya daddaure wannan gashin kamar yadda mata suke daddaure gashin su, wannan ba laifi bane. Qala haddathana Suwaid bin Nasr قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت البناني عن أنس أن شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. Anas ya saki ba mu labari jama'a ku sani cewa gashin manzon Allah yana da yawa har ya kai ansafi udunaihi wato rabin kunnansa. Wannan riwayar Muslim ne da Abu Dawud da Imam Tirmidhi. Qala haddathana Suwaid bin Nasr qala haddathana Abdullah ibn al-Mubarak an Yunus ibn Yazid an az-Zuhri qala haddathana Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba an ibn Abbas radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. Wannan hadithin rawahu al-Bukhari wa Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibn Hibban wa Tirmidhi duk sun rawaito shi, hadisi ne sahih. Mai riwaya shine Abdullahi dan Abbas. Abdullahi dan Abbas yana daga cikin manya-manyan sahabbai a ilimi da matsayi da daraja, amma kuma kanana a shekaru. Wannan cikin sahabban da Allah ya ba su ilimi karatu, kuma dan uwan annabi ne sallallahu alaihi wasallama, saboda dan gidan babban manzon Allah ne Abdullahi ibn Abbas. Shi wannan Abbas ibn Abdul Muttalib kenan, baban manzon Allah ma Abdullahi ibn Abdul Muttalib, baban Ali ma Abi Talib ibn Abdul Muttalib. Kenan kaga da Abdullahi dan Abbas da Ali bin Abi Talib, duk waɗannan kamar ƴaƴan baffanu suke da annabi, kuma ƴan uwan manzon Allah ne, sannan kannan annabi ne sallallahu alaihi wa sallama. To shi Abbas din ya musulunta cikin baffanin annabi, daman da Abbas da Hamza su suka musulunta. To wannan Abdullahi dan Abbas yana cikin yaran da suka lazimci annabi, ka iya cewa gidan manzon Allah kamar gidansu ne. So da yawa shi yasa zaka ji sirrin da an kawo hadisi sai ka ji an ce an ibn Abbasin daga Abdullahi dan Abbas yace manzon Allah yayi masa addu'a ya roƙan masa Allah, yace Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Wataran manzon Allah yayi addu'a yace ya Ubangiji ka fahimtar da Abdullahi dan Abbas addini, ka bashi fahimta addini, wa allimhu tawil kuma ka koya masa fassara Qur'ani. Shi yasa du'aya insha Allahu malam idan an kawo ta sai ka ji gashi Abdullahi dan Abbas ya ce kaza. To haka kuma a babin hadisi akwai tafsiri ma din gurin gum na Abdullahi ibn Abbas, riwayoyinsa daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Almajiransa su ne zaka ce manya-manyan almajiran tafsiri a duniya, su mujahid. Duk in an kawo aya sai ka ji an ce ai almajiran sun ce kaza, yana da makarantu na Qur'ani na fassara al-Qur'ani. Abdullahi ibn Abbas kenan, Allah ya kara yarda a gare shi. To shine yake ce mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yusdilu sha'ruhu, annabi yana sakin gashin sa. Kaga a can an ce mana yana yin kitso, ko nan kuma aka ce mana wani zubin yana sakin gashin sa ya zube shi a gadan bayan sa sallallahu alaihi wasallam ya sake shi. Wa kana al-mushrikuuna yafriquna ru'usahum, su ko mushrikai suna raba kayan su kamar yarabawa. Zamu ga mata idan za su yi kitso lokacin ba suna raba gashin ba gida biyu, ko to mushrikai a wancan lokacin suna irin wannan din sai su rarraba gashin nasu. Annab wa kana ahlul kitab yusdiluna ru'usahum, su kuma ahlul kitab su kuma sakin gashin suke kawai gaba daya. Me bambancin ahlul kitab da mushrikai? Idan an ce mutum mushriki, wato sune kafiran makka din nan masu bautar gumaka kun fahince ni yawa ba yahudu ba ba nasara ba ahlul kitab sun shirkai shirkar kunu suke ba su da wani littafin ma da suke yadda da shi misali su kuma ahlul kitab yahudu da nasara sune ahlul kitab saboda suna raye cewar suna da littafi yahudawa suna raye cewa suna da littafin at-taura ko yawa ta annabi musa suna ganin annabi musa ma annabin su ne rayawa nace rayawa saboda basu bi shi da gaskiya ba su kuma kirista su ma suna rayawa cewa suna da littafi sunan sa linjila shine yanzu suke ce da shi bible amma ba true linjilan bane an bata shi gaba daya tunda su ma suna da old testament da new testament is totally corrupted ba ainihin injilar annabi isa din bane ba dan injilar annabi isa din ai littafi ne mai kyau shari'a ce da ta dace da shari'a na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bambance kadan ne ba mai yawa ba sauran su kuma bata koya musu gaba da musulmi ba so waɗannan su ne ahlul kitab yahudu da nasara waɗancan kuma mushrikai ne kawai ɗan ragabza ne arna to manzo Allah a ɗabi'arsa sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ba a bashi umarni ba ba a bashi nassi ba to ahlul kitabi suna yin nasu sannan mushrikai ma suna yin nasu to ya fi son yayi tarayya da ahlul kitab kun fahimce ni saboda waɗannan kamar suna da ɗan kusa da ilimi kaɗan tunda suna da littafi to ya fi yin tarayya da wa da ahlul kitabi sama da mushrikai shine abin da yake nufi wa kana yuhibbu muwafaqata ahlul kitabi fi ma lam yu'mar fihi bi shay thumma farraqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rasahu sannan daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yazo yana ya raba kan nasa din sallallahu alaihi wa sallam amma da farko ga inda yi wannan hadisin shi ma sahihi ne ingantacce ne so wannan abin da yake nuna mana manzo Allah yakan saki gashin sa wani lokacin in ya saki gashin yakan zo haggoshin sa sai rufe mai fuska saboda yawa sallallahu alaihi wa sallama so daga baya kuma sai yake ko ya daure shi ko ya raba shi ya gyara shi sallallahu alaihi wa sallama wannan yana nuna sahabbai suna lura da halin annabi ta kowane bangare suna riwaya akan abin da yake yi sannan wannan yana nuna manzo Allah yana tsaftace gashin sa yana kula da gashin sa yana gyara shi kuma raba gashin a gyara shi shi yafi alkhairi ga a sake shi gaba ɗaya yazo ya rufe kunne ya rufe fuska yasa aka ce manzo Allah da ƙarshe ya raba gashin ya gyara shi sallallahu alaihi wa sallama duk wannan karatun muna ta yin sa mu da yake ba mu da gashi sai mu ga kamar ya ma abin zai yi amma malam akwai waɗanda Allah ya ba su gashi suna da gashi da yawa kamar larabawa dinnan da sauran fararen mutanen nan to su zaka ga gashin da yawa yana yawa in an yi wa mutum aski malam sai ka ga kamar gashin sai ya cika leda ba ai kwarai da gaske akwai wanda za ka gashin sa kamar mace ne saboda yawan gashin har ya tufka shi har yana zuwa nan kamar rawani kuma namiji matan su kuma akwai wanda za ka ga suna tafiya ma gashin ma wallahi yana taba diddigin su matan su kwarai da gaske to shi yasa sai Allah mu ya bamu da ya zubo mu a nan Afirka ko ba kuma ne ba ga mu ga talauci masha Allah tabarakallah sai ya taƙaice mana gashin saboda sabulu ma kadai da zaka zuba wannan gashin an yi shi ka tashi hankali sabulun mai gashi yafi karewa da wuri akan sabulun mara gashi yawa matan namu ma da yake ba kudi bane da mu talakawa ne sai aka ba su gashin a taƙaice kuma Allah ya san bukatar su tana da yawa da Allah ya tara musu wannan gashin to shi kansa wani cafene ne mai zaman kansa Allah ya taƙaita mana ya dan ba su shi daidai gwargwado nasu da yafi namu yawa su din madan ba su aski ne ko ba ka bani malam a zuba mana a gani mu ma din mu tsaya ba mai askin ba mu din ma gashin namu sai ya zama irin nasu to tunda ne mu muna yin aski Allah ya ce muke mu da kaji gashi ya ishe ka kai ka je ka bada 200 ka ko 100 a kwatse ma a zubar da shi kurin sabulin ka ya huta ruwa kawai zaka sa su kuma na matan sai ai hakuri tunda su ba su aski a bada kudi a gyara yauwa kar a bar mace ta ta fama da kop 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 ana ta kashe al'amura Allah ya mana afuwa قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابراهيم بن نافع المكي عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ام هاني قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر اربع irin wannan hadisin da ya gabata ne tace naga annabi ummu hani tace naga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da wato daurin gashi gashi guda nawa guda hudu hadisin abu dawud da ibnu majah da imamu tirmizi kuma hadisi ne sahihi ba kura akan sa to abu na gaba babi ne da yake magana akan yaya annabi yake taje kanshi wai hakuri kun san shi littafin nan komai da ya shafi jikin annabi ake magana jikinsa gangan jikinsa da kuma wasu bangarori na dabi'unsa to hatta taje kai ya annabi yake babu ma jaa fi tarajjuli rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallama babin da yazo yake magana akan taji kan annabi sallallahu alaihi wasallam qala haddathana ishaq ibn musa al-ansari qala haddathana ma'an ibn isa qala haddathana malik ibn anas an hisham ibn urwata an abihi an aishata radiyallahu ta'ala anha qalat nana aisha take cewa kuntu urajjilu ra'sa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ana ha'ib wannan hadisin akhrajahu al-bukhari wa an-nasa'i wa ibn hibban wa at-tirmidhi duk su suka ruwaito shi mai ruwayar ita ce nana aisha tace na kasance urajjilu ra'asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni nake taji kan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ni nake me taji kan annabi wa ana ha'id kuma ina cikin jinin al'ada nana aisha mace ce mai falala kwarai da gaske kuma mace ce mai himmatuwa da kula da mai gidanta tana kokarin samawa mijinta hutu ba ta gajiyar da mijinta dan nemar wa mijinta hutu har ta je masa kai take ta tsaftace shi dan nemar wa mijinta hutu har aswaki ma wani lokacin sai ta dauka ta tattauna ta bashi ba sai ya sha wahalar tauna ba dan nemar wa mijinta hutu tana cikin jinin al'ada ma bata daina yi wa mai gidanta hidima ba Allah ya ji kan Aisha so wannan yana nuna mana abubuwa kamar haka annabi yana taje kanshi amma ga riwaya ya tabbata matarsa tana taje masa ko matarsa tana taje masa ashe ba laifi wani lokacin mai gida matarsa ta dauko kumta taje masa kai tunda an yi annabi karka ce ke ya zaki rinka tawa mun kai ba na san rinin wayo a karka yi haka ai ba wani matsala bane ba gashi an yi annabi eh dan 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 baka ma taran ka dan miƙa kanka ce gyara ki samu falala ke ma tunda an bi miji ana samun albarka ko ku nuna musu fa in sun bi ku za su samu albarka idan ba su bi ku ba kuma za su tabe aljannan mace a karkashin tafin mijinta ne kafan mijinta ya daga mata ta wuce in bai daga ba tana nan a baya Allah kiyaye na'am masu yaya da yawa da cijo yana cewa masu yaya da yawa ya za su yi ba wani matsala a ciki ai me illa a ciki ai na faɗa malam nace ya kamata mutum ya zama mai sauƙin shani a gidan shi ai ba wani illa bane dan ka bada a gidanka an taje maka kanka ko kanka al'aura ne su ma sa koya kaga wanda cije a gefe yace su a koya su ma sun yi aure kuma ku lura da wani abu guda al'adan mu ita ta hana muke yin wannan wallahi na ga muku nayi itikafi da wani mutum Yemen a masallacin haramin Makka Allah ya tutura anna tri haka muka itikafi da shi a haramin Makka wajen kwanan mu goma a cikin haramin a ƙasa wato da yaran sai zo yaran nan sun kai guda bakwai ta hudu su daga Yemen sun zo umra suka zauna wato mutumin nan ne ya burge na dade ban ga mutumin da yake sauka ga shanansa akan yayansa irin wannan mutumin ba na farko dai idan yazo inda zai kwanta su suke da ya tashi ya jije alwala yaran nan burge kokari suke su kokarin su gyara masa makwancin sa kayan da ya cire yana cire kaya idan ya cire su za su dauka su tattara su gyara su gyara su gyara su gyara su har da su sama su a alida yana da tarin gashi yaran nan idan ya kwanta su suke zuwa hagge musa wannan yazo yana gyara masa gashin sa haka suna gyara masa suna gyara yana kwance wani ya kama gemun ya ja ya ja amma ni da kai yanzu yaushe yaro zai zo gama maka gemun ka duka shi ma yaron ma yana girma ma bai zai ma tinkari gemun baban sa ba batta kananan yara wannan suna iya yi so amma wannan din karku dauka cewa wani addini ne wani fankama da wani fadin rai da wannan ba addini bane so ba laifi bane dan mutun ya abinda ake a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada kansa matarsa a gaban yayansa ta taje masa tunda kansa ba al'aura bane ai ko inda al'aura ne sai a ce bai kamata ya bude al'auransa a gaban yaransa kansa ba al'aura bane ya bada ta taje masa amma zai bata wanki da guga ai ko shi wannan ba matsala daurewa zamu yi idan an ce Annabi yana wani abu mujarraba akar makalla shine sunnar fa sunnan nan fa ba wai zuwa masallaci ne ai sallah a zauna a ji karatu a tafi ai aiki mutum kuma ya saukaka wa kansa abinda Allah ya bai tsananta maka ba karka tsananta wa kanka ya zama ka zama mai saukin sha'ani sallallahu alaihi wasallama ka zauna a cikin gida a tsakiyar matanka da ƴaƴanka idan suna jin wani nauyi kashe musu jin nauyin ka matso da su kusa sahal muyassar jiddan jiddan anan na gaya muku nace muku yaro mahaifinsa bai da lafiya kashi da fitsari a jikinsa yake yaro yace shi yake ubansa tsarki shi yake share masa kashi a jikinshi ba wani abu a ciki danka ne yayi mu dauki abun cikin sauki to nana Aisha tace ita take wa Annabi sannan wannan yana nuna mana ashe mai haila ba najisa bace ita dan mace tana haila ba ya nuna cewa ta zama najisa a kaurace mata kamar yadda kafirai suke yi da kuma wasu marasa addini a wannan zamanin suke yi ba a jahiliya idan mace tana al'ada tattare ta ake gabaki daya a fitar da ita wajen gari akwai gida da aka yi na ajiye masu haila da ta fara wannan jinin a wata sai a yi waje da ita ta je can ta gama jininta in ta gama a dawo da ita ko ta dawo da kanta ba sa cin abinci da matansu in suna al'ada ba sa shan abin sha tare da su ba sa zama tare da su suna nesa saboda wai tana al'ada kaga wannan ai wulakanta dan adam ne to me a ciki me al'ada me haila din ba kama san tana yi ba musamman yanzu ma da Allah ya kawo zamani suna yi ma akwai auduga akwai abubuwa na kawarwa ma matan yanzu ma ba sa ma bari mai gidan ma ya gane ma ba za ma ka gani ba ba yinda zaki ka ga wai jinin al'ada ta ba zai yi ba saboda suna da tsari daidai gwargwado a wannan babin so wannan yana nuna mana haila din ba abin kyama bane tunda tana al'adar take taje mai kai me yasa ta ce wa ana ha'id saboda ai ita san a al'adar su a wancan lokacin mace mai al'ada guje mata ake to yanzu ma abin da ke faruwa wasu din marasa ganewa da matar mutum ta fara al'ada sai fara fushi da ita eh ita fada da ita baki da aiki sai jini a to ai dole sai tunda wani abu ne katabahu Allahu ala banati adam yanzu ku duba wani abu malam fa sallah fa Allah ya yafe musu Allah fa da yake san sallah babu a azamin ibada ce irin sallah amma Allah ya yafe wa mace mai al'ada sallah yanzu kai ba za ka iya yafe mata wani abu ba sai ka zo kai ta gaba da matarka kai ta fada da matarka mutum ya ta nuna jahiliya a cikin al'amarinsa ai bai yi daidai ba so mu mutunta su mu danarta su mu kimanta su jinin al'adan kai ya sa a ainihin kaurace musu akwai wata mata da take ba da labari yar boko ce mai gidanta ma dan boko ne ce tab ai wata isar ce mai gidan tana al'ada ba so abinda annabi ya haramta alakar aure ma idan ana al'ada shi ba ruwan sa kawai wani da gaske wannan bila adadin an sha bugo waya ana tambaya malam ga abin da ya faru ya za a yi nace sai da kuka yi barnar za ku bugo ya za a yi wannan mai dan takawa ne a karan kallon ga dan abin da ya faru dai da Allah ya za a yi azan sharrin mutanen mu sai ya tabkata bargaza sai ne malami ya bashi fatawa yana neman mai dan laushi laushi da za a bashi ya wuce so duk wanda yayi wannan abin ya je barna kawai kace tab ai ka shiga uku ai yayi ta neman sauki kace ai ka shiga uku ai kana cikin hadari to yanzu ya za a yi ka ai ni ban san ma me za a yi ba ina jin ne to akwai hadisi da annabi yace bayan musibar da take kanka ka je ka zakke wa mace tana al'ada to sai ka je ka yi sadaka saboda laifin ya girmama sai ka yi sadaka zinari ko rabin zinari sai a lissafa a auna a gani a wannan zamanin zinari ɗaya nawa zai gram nawa ne rabin zinari nawa zai wasu suka ce me yasa aka ce zinari ko rabin zinari idan a farkon al'ada ne ta fara yi sai aka je aka yi barnar a farkon al'ada kwana ɗaya kwana biyu sai je alaƙa da ita to zai ba da rabin zinari a zai ba da zinari guda idan kuma a ƙarshen al'ada ne kaga ya daure ya yi haƙuri har zuwa kwana bakwai a ƙarshe sai suka je suka yi ɓarnar to sai a ba da rabin zinari haƙurin da suka yi na wancan lokacin shi ya cinye rabin zinari an fahimce ni da kyau tayyib to wannan kenan kuma wannan hadisin yana nuna mana wato samuwar jinin al'ada har matan annabi suna jinin al'ada ba aibu bane dan mace ta yi jinin al'ada jini ne da yake fitowa daga mahaifa da yake nuna lafiyar mace yake nuna mai lafiyar mace idan mace tana al'ada a kan lokaci to tana da lafiya kenan idan mace bata al'ada yana daukewa to akwai matsala sannan kuma mataccen jini ne shi jinin al'ada mataccen jini ne yake fitowa daga mahaifa sai ya mai sai zuba da duba hikima ta ubangiji mota idan aka yi mata juyen bakin mai aka zuba fetur in aka taka aka yi tafiya sai ta rinka fidda hayaki ko ba haka bane abinda aka yi istihlaki aka halakar nan man fetur din da waye shine yake fita ko sai ita ma mace a jikinta akwai jini wato lalatacce to sai Allah ya rinka tara shi a cikin mahaifarta kafin wato in dai ba ta da ciki to sai a rinka bashi dama yana fita duk wata ta yi ta zubar da shi wannan zubar da jinin na al'ada ba rashin lafiya ba ne shi ke nuna mai lafiya to hikima ta Ubangiji kuma yayin da mace ta ɗauki ciki to sai jinin kuma ya daina zuwa majority mafi rinjayen mata idan suna yin in suna da ciki ba su al'ada to ina wannan jinin yake tafiya ina wannan jini yake tafiya to sai malamai suka ce kana yataghadha bihi aljanin Allah sai juyar da wannan jinin a sa wata na'ura wannan jinin na mahaifa da yake zuba sai a juya shi ya zama abincin yaron jaririn ina shine abincin yaron jaririn idan aka juya shi kawai sai ya rinka wucewa ta cibiyarsa da shi zai rinka a matsayin ya ci ya sha bayan sauran sinadarai da yake samu daga jikin uwarsa to shine malamai suka ce ba yanda za a yi mace tana da ciki kuma ta yi al'ada Allahumma illa akwai nadir akan samu ɗaya ko kuma a cikin ɗari a samu wata ɗaya ita cikin ta baya hana ta yin al'ada to malamai sun ta sabani shin wannan za a ce da shi al'ada ne ko kuma dai za a ce da shi jini ne na rashin lafiya da yawa-yawan malamai sun tafi sun ce gaskiya ba za a ce al'ada bane ba saboda ga yadda shari'a ta nuna in dai mace tana da ciki babu al'ada to sannan kuma duk shi sa shari'a ta ce idan zaka sake mace to ka sake ta bayan ta yi jini jinin da baka yi alakar aure da ita ba shine zai nuna cewa mahaifarta a tsarkake take babu komai zuwan jinin alama ne na cewa ba ta da ciki zuwan jinin alama ne na cewa ba ta da ciki. To wannan hadisin zamu tantance wannan a gurguje a mas'ala ta fiqihu kenan akan wannan jini, sannan yana nuna mana a muhimmancin mace ta yi wa mijinta hidima, ko lalle mace ta yi wa mijinta hidima. Ya ku iyaye na mata, idan har ta kama a ce matan Annabi suna taje masa kai, matan Annabi suna taje masa kai, to mu yanzu me ya kamata matan mu su yi mana? Bai kamata ba irin ɗabi'ar da ake yi mace a rinka ziga ta ya mai da ki baiwa, yaushe za ki zo kina masa kaza? Wata ta ce mai gidanta, ita gaskiya ita ba ta wanki, ita ba za ta wanki ba, ba za ta wanke-wanke ba, kuma gaskiya girkin ma ita ba dole bane ba, saboda ba ta zo ta yi masa girki bane ba. Ina ba ta kuna fahimta? Ita dai a gyara mata ɗaki, a zo a jera mata kaya, ta zo ta a turka ta kamar yadda ake turka rago, ta ci abinci da safe da rana da daddare, shikenan aikin ta kawai sai ci, su yi ta kumbura a gidan mutane, ba sa motsa jiki. Gaskiya ne, dole mace ki zama mai kazar-kazar. Yanzu matan Annabi nan ba abinda ba sa yi, su yi surfe, su yi niƙa, in gaya maka mallam, su yi hidima. Ku daɗa fahimta ta, na sha faɗa, ba mun hana a ba wa mata dama, mata a taimaka musu da ma'aikata ba, yanzu nan muka yi magana akan taimakonsu. Amma rayuwa takan iya jiwa mutum ya zama bai da hali. Wani ya zo ya ce shi ɗan abin da za a ci ɗin ma da ƙira yake rakitawa, matarsa ta ce sai ya ɗauko mata mai wanki, sai ya ɗauko mata mai shara da mai wanke-wanke, ƴan aiki wajen gudanawa. Yanzu al'ada da ake yi, idan ka auri ƴar mai kuɗi sai a taho maka ba mace ɗaya ka aura ba, da ita amaryar da yara ƴan mata masu mata aiki guda uku. Kai in ba mai zurfin tunani ba ne sai ka rinka tafawa ka ce an maka hidima, ko ha nauyi ne. Wannan yara guda ukun dole ka samu musu makwanci a gidanka, za su ci da safe, su ci da rana, su ci da daddare. Ita kuma wannan mata tana kwance kurin, akwai wadda fa pampers in yaron ta ya kashi wallahi ba ita take cirewa ba. Yaya za a yi ƴaƴanku su soku su ji cewa iyayensu ne ku? Pampers. Akwai wadda ta tafi aiki nono ma, sai dai da asuba ta tashi ta samu abun tatsan nono na mata, ta tatsa a zuba a fida, ta bar wa ƴar aiki, ita za ta ba wa yaran nan jariri. Akwai waɗanda ƴaƴansu jarirai a hannun ƴan aiki suke tashi, saboda tsabar boko ba ta yi wa ɗanta wanka, in yayi tumbuɗi ma sai a kira ƴar aiki, zo ki share masa kaya, a cire masa, a sa masa wani kaya, ba ita take ba, ga mai shirya mata yaya. Sharrin matan ba matar ba haushe da bafulata ne in suka samu wuri kenan. To kun ga wannan a takaice a hankali, ko mun wadatan ki ko mun matsayin ki, an raba ki da wato yi wa ɗanki hidima ta yadda zai kaunace ki, jin ƙayin ba zai tashi ya ji cewa wannan uwarsa bane. Ai akwai wanda aka kawo ga ƴar aiki ga uwar, sai ya tafi gurin ƴar aikin, saboda yaro ne shi ga wanda take taimaka masa. Kuma alhalin wannan tabo da wacce kullum ta tafi ofis, in mai gida ya dawo daman za a ɗauke shi a miƙa shi gurin abin nan, ɗan riƙe yaron ma a'a. Goyo ma fa yanzu mata sun daina yi, goyo ba sa yi, yaushe ta goya yaro? It's too local. Ina ƴar aiki za a ba ta riƙe kawai, ba ta goyo, ba ta iya goyo ba. Ƙatuwar mace kaya guda shekara shekaru zai ga ba ta iya goyo ba, saboda ba a koya mata ba. To kun ji dai yadda matan Annabi take masa hidima, yawwa tana masa hidima, kuma kuma ku zamanto masu hidima wa mazajen ku. Sai mu dakata a nan saboda lokaci, abinda muka faɗa na daidai, muna roƙon Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuntuɓin harshe, muna neman afuwar Ubangiji. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan yana tambaya, yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, Allah ya saka da alkhairi. Yace yayi mafarki amma kuma da ya farka bayan ya shiga ban daki yayi ba wali ya fito sai ya tuna yayi mafarkin sai ya duba wandansa bai samu komai ba sai yake tunanin ko ruwan da ya tsarki da shi ko shi ya wanke amma shi ma a bushe bai ga dai alaman wani abu ba shikenan daman shari'a ta ce idan ka yi mafarki in ka ga alamar shine wanka ya wajaba a gare ka ba kowane mafarki ne ake ganin alamar ba ko ake fitar da maniyin ba so in ka gani kai wanka in baka gani ba kana kan zahiri kenan baka fitar da maniyi ba wannan yace wai hadisai nawa sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Ali suka rawaito ai akramakallah ba zan iya rikewa ba dukkan su gaba ɗaya hadisai nawa suka rawaito to sai dai in bincika ma insha Allah tabaraka wa ta'ala to sai mu dakata anan subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh